This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a kodi yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga birnin Washington tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A yammacin jiya ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya cika alƙawarinsa na fitar da sunayen ministoci. Za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. A yau ne kuma aka yi bikin cikar Najeriya shekaru 55 da samun 'yanci daga Turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu. Kan wannan batu ma za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan ci gaba ko rashin ci gaba da kuke ganin Najeriya ta samu tun karɓar 'yancin kanta. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6655, sai a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Tare da salama masu saurari, barkamu da yammacin yau, ga cikakkun labaran. Babban hafsan sojojin da ya jagoranci juyin mulkin watan jiya a Burkina Faso da bai yi nasara ba ya yi saranda ga gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar. General Gilbert Dendere ya mika kansa ga hukumomi yau Alhamis bayan tattaunawa da jami'ai a Wagadugu, babban birnin ƙasar. Sashen Faransanci na muryar Amurka ya ruwaito cewa an ba Dendere tabbacin cewa ba za a kashe shi ba, ba kuma za kuma a yi mishi da sauran abokan juyin mulkin nasa shari'ar adalci. An ce ya nemi mafaka ne a ofishin jakadancin Vatican jiya Laraba, kwana ɗaya bayan da rundunar sojin Burkina Faso ta kai farmaki ta raba dogarawan fada shugaban ƙasar da yake jagoranta da makamai.
Wani ɗan bindiga ya kashe aƙalla mutane 10 ya kuma jikkata waɗansu 20 a wata ƙaramar jami'a da ke Oregon, bisa ga rahotannin farko da rundunar 'yan sanda ta fitar. An kai harin ne a yau Alhamis a wata cibiyar nazarin kimiyya ta kwalejin Roseburg da ke Oregon. 'Yan sanda sun ce sun yi wa wani mutum da ake kyauta zaton shi ne maharin ƙofar rago. Babu tabbacin ko maharin suna da yawa. An killace wurin da aka kuma shawarci jama'a da sun nisanci kwalejin da ke da tazarar kilomita 250 daga Oregon, babban birnin jihar Portland. Jami'an 'yan sanda suna kan gudanar da bincike, sun kuma ce kawo yanzu ba su fahimci dalilin harin ba.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta musanta cewa hare-haren da aka kai ta sama a Siriya na shafar waɗanda ba mayakan ISIS ba ne, yayin da take shirin tattauna batun ayyukan soji da Amurka da nufin guje samun saɓani a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Rasha, Sergey Lavrov, ya shaidawa manema labarai a birnin New York cewa waɗannan rahotannin ba su da tushe, dangane kuma da cewa waɗansu hare-haren sun shafi fararen hula. Lavrov ya ce ba shi da wannan labari. Ya bayyana haka ne jiya Laraba bayan ganawarsa da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry, wanda ya ce ma'aikatan na Amurka da na Rasha za su tattauna nan ba da jimawa ba, mai yiwuwa ma yau Alhamis, domin kada a riƙa samun karo a tsakaninsu a Siriya. Jiya sakataren ma'aikatar harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya ce hare-haren da Rasha ta kai ta sararin sama a Siriya kan waɗansu wurare da babu 'yan ƙungiyar ISIS ne. Wata majiyar Pentagon ta shaida muryar Amurka cewa ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta yada zango ne a biranen Raqqa da Aleppo da kuma birnin da Azo, yayin da galibin waɗanda suke ƙoƙarin hamɓar gwamnatin shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad suke birnin Homs.
Dakarun ƙasar Afghanistan sun sake ƙwace birnin Kunduz da ke arewacin ƙasar daga mayakan Taliban da asubahin yau Alhamis, bayan wani ƙazamin gumurzu bisa ga cewar jami'ai. Abdurra'uf Ibrahimi, kakakin majalisar wakilai, ya shaida wa manema labarai a birnin Kabul cewa dakarun gwamnati suna ƙara kutsawa a Kunduz, sai dai bai bayyana ko sun ƙwace birnin ba. ya ce yanzu haka dai ana kan gumurzu a cikin birnin Kunduz, kuma yana da wuya a san ɓangaren birnin da ke ƙarƙashin ikon gwamnati da ɓangaren har yanzu yake hannun abokan gaba. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Sadiq Sadiqi ya shaida wa murya Amurka cewa dakarun Afghanistan sun ƙaddamar da hari cikin dare da ya yi nasara. Mazauna garin Kunduz sun shaida wa manema labarai a yau da Asuba cewa birnin yana ƙarƙashin ikon dakarun tsaron gwamnati, sai dai Taliban da ta kwace ikon birnin ranar Litinin ta ce har yanzu yana ƙarƙashinta. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Malam Abba Kyari ne ya kai wa shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki jerin sunayen ministoci da yamma bayan an tashi daga zaman majalisa. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana.
Ra'ayoyin 'yan ƙasa sun rarrabe a kan ko su wane ne za su zama ministocin, da kuma ko rashin nada su cikin lokaci ya taimaka wajen matsaloli da suka addabi ƙasar da a yanzu ake ta kuka a kai. Da farko ga Isa Muqaddam Gombe.
Kamar yadda mutane suke magana na maganan cewa a kawo technocrats su zo su yi gyara ko abin nan, shi gyara ba a ɗauka sa ta haka. Idan gyara za a yi, shi kansa general abin da yake yi ba haka ya kamata a yi ba. A kullumin shugaba sai ka zama mai kawaici, mai haƙuri, kuma mai yafewa. Amma ba zai yiwu a ce a ana faɗa da wannan ana rigima to ya za a yi ƙasar ta gyaru. Wani abun dole sai an kau da kai sannan a tafi daidai ko kuma a samu abin da ake so. Shugaban ƙasa ko da ba hannunsa a irin wannan rikici da ake yi, ya sa baki magana ta tsaya a haka. Sai mu san me za a ci, sai a san ƙasa ta ci gaba. Kamar da yadda ya faɗi cewa idan ya zo wanda ya yi ɓarna ya wuce, wanda kuma zai yi ba zai yi ba. To haka ya kamata a yi, shi ne za a taimaki ƙasar nan.
Sai Malam Aminu Jumare da ya tsokaci akan batun tantance ministocin.
Idan kika yi la'akari da kuma watanni da shi shugaban ƙasa ya ɗauka, ya ɗauke su ne don saboda ya tabbatar ya zaɓo na gari, ya zaɓo waɗanda za su yi masa aiki, ya zaɓo waɗanda za su yi wa ƙasa aiki. Ba ma sai an ba 'yan majalisa wahalar su in sun je can sai sun ƙara wani tantancewa da har zai kai ga wani batu na cewa an daina wannan ɗabi'a ta doka aka wuce.
A nan wato an rage musu wahala kenan. Kuma sha'anin siyasa na duban idan mutum a ce masa a wancan watakila dan uwana ne ko abokina ne, ai ina ganin shugaban ƙasa ya rige musu wannan wahala ma kenan.
Shi ma dai Dr. Abubakar Kade, ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a Jami'ar Abuja, ya tofa albarkacin bakinsa ne akan mukamin ministan albarkatun man fetur da shugaba Muhammadu Buhari ya ba kansa.
Ni ina ga a saboda irin badakala da abubuwan asha da suke tafaruwa a wannan ma'aikata, wanda har yanzu bincike ake ta yi don ko a jawabin da ya yi na Najeriya cika shekara 55 da yancin kai ya nuna cewa akwai bincike da ake yi. Sa'an nan kuma ana ta yin garan bawul da ma sake tsarin harkokin mai na ƙasan shi kansa. To shi yasa nake ganin cewa kafin a ƙara irin waɗannan al'amura, shi a ganinsa zai fi dacewa a ce shi ne yake lura kai tsaye da wannan ma'aikata. Sa'annan kuma kasance cewa kusan kashi 90 cikin 100 na dukkan kudaden shiga da Najeriya take samu daga wannan bangare yake fitowa. Sa'annan kuma ana ganin cewa cin hanci da rashawa ya yi katutu kwarai da gaske a wannan ma'aikata. Me yawa shi yasa shugaban ƙasan zuwa yanzu zai ga ya fi dacewa a ce shi ne zai rika sa ido akan wannan ma'aikata.
Wannan mulki na APC ta yi watanni 4 kenan kafin ta nada ministoci da za su taimaka wa ɓangaren zattaswa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina. Yau ne ake bukukuwan cikar Najeriya shekaru 55 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Sai dai nakasassu na kokawa kan yadda suka ce hukumomi a ƙasar na mayar da su saniyar ware wajen tafiyar da harkokin ƙasar. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
mun yi bill tun lokacin Obasanjo a lura da mamaye nakasashe yake a cikin Najeriya. Ai mana hukumar mu ta nakasasu a Najeriya an kasa, wanda Niger ta yi, Ghana ta yi, Kwatana ta yi, Togo ta yi. Nakasassun Najeriya su suka fi kowa shan wahala a Afirka, saboda nakasashen Najeriya ne za ka ganshi a Togo, a Kwatana, a Ghana, ina ne ya tafi neman yadda zai rufa wa kansa asiri. Amma ba za ka ga nau'in can kasar a nan Najeriya ba, saboda an rufa musu asiri, an tsare su, ana lura da hakkinsu, ana komai nasu, amma banda nakasassun Najeriya. Saboda haka mu nakasassun Najeriya za ma mu ce mu kamar ma ba a Najeriya muke ba, kuma mu ba mu ma san wannan an ba wa Najeriya yanci ba, saboda ba mu da yanci a kasar nan.
Malam Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaban kungiyar nakasassu ta Najeriya reshen jihar Kano. Amma Malam Umar Liman dan Fulani Kawajin Bichi, wani tsohon dan siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, na cewa indai batun samun yanci ne kwalliya ta biya kudin sabulu ga talakan Najeriya.
Talaka ya samu yanci sosai, tunda yanzu ƴaƴan talaka akwai farfesoshi, amma da sai dan digaci dan sarki ke zama. Kuma in ka duba yanzu duk gwamnonin nan ƴaƴan talakawa ne. Duk masu mulkin Najeriya, senatocin nan da rep din nan, wani in ka ga babansa ma sai kai dariya, duka ƴaƴan talakawa ne. In ba don yancin ba, ba su isa su yi ba. Sannan in ka zo ka dubi shi shugaban ƙasar na yanzu, in ba don yanci ba, bai isa yi ba. Dan talaka ne, talak dan bafulata ne, dan uwana, dan daji ne, a daji aka haife shi. To saboda wayewan wannan karban yancin, yau gashi shugaban ƙasa ne.
Amma talaka na har yanzu yana fama da yunwa da talauci da rashin sa riga mai kyau, me faru?
Babu talaka mai jin yunwa yanzu, babu wallahi. Dun Najeriya yanzu inda kaje da naira 50-60 zaka ci abinci, akwai wake da shinkafa sai dai ƙarya. Amma dun Najeriya yanzu waye mai yawo da wurki? Ko mu Fulani yanzu akwai mai yawo da wurki? Ai babu. Kuma duk local government da take ba inda ba hanyar kwalta, kuma yanzu ba inda zaka je kaiwa mutum wayo, sai dai in ka tashi yin damfara, wannan tsautsayi ne.
Ko menene hikimar shirya bukukuwan murnar ƴanci da hukumomin Najeriya ke yi a kowace shekara? Malam Habu Ahmed na daga cikin masharhanta a fagen siyasar Najeriya.
Akan yi fareti, shugabanni sukan yi jawabai, akan tuna baya, akan yi wa shugabannin da suka gabata addu'a, ana kuma wasu akan nuna fina-finai, akan kuma a gidajen rediyo irin naku akan faɗi tarihinsu ga agogon da suka yi suka cimma abin nan, ga kuma irin aƙidin da suka wanzu akai. Wannan kansa abin ci gaba ne ga ƙasa, domin yana faɗankantar da yaran da suke tasowa cewa ƙasar nan ƙasa su ce mai ƴanci, kuma kishin ƙasa abu ne da ya kamata kowane ɗan ƙasa a same shi da shi a cikin zuciyarsa.
Malam Habu Ahmad kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Nigeria ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Nigeria uwa ɗaya uba ɗaya, faɗa tayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu zauna lafiya Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu haɗa tayi mu bar ƙabilanci da bambanci. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da bambanci a junanmu. Mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. A Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. fatako in kana bukata ka zo bar ni ka zauna Najeriya kasa da yan uwa da yan uba da yan
to ma dalla wannan gaskiya ne. To yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta muna son jin ra'ayoyinku ne game da ci gaba ko rashin ci gaban da aka samu a Najeriya. Tun da lokacin da Najeriya samu yanci, za ku iya kiran mu ta wannan lambar 202-205-2655. A sa alamar tarawa wato plus da 1 sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Jos. Wane ne daga Jos?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Ina magana da Abdullah. Kana magana da Abdullah mani daga nan gangaren Jos.
To malam menene ra'ayinka game da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a Najeriya?
A gaskiya aka ci gaba kan dan kai kwatanta da yanda da muke ciki a kasar mu wanda ko bikin murnin suka shekaran ma za a yi haka za a bu mutane ba wani zuwa ke ba ma ga yanzu wannan bikin da aka yi mutane har sun jajje.
Wato bikin kake magana ko kuma ci gaba da aka samu na demokradiya?
Na'am, na demokradiya kuma an samu ci gaba dan tunda yashi yanzu mutane da su tofa albarkacin bakin su. Za ka iya fitowa ka sofa a cikin bakinka ba tare da an ma wani tsangwama ko wani wannan ba, nan ma an samu ci gaba.
To madalla mun gode kwarai da gaske. To mun samu kira daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa? To malam menene ra'ayinka?
To a gaskiya ko da mutum da ya samu ya shekara 55 a raye, to ai dole ne matukar farin ciki da godiya. Ni a gurguje zance lallai akwai ci gaba, ko da dai ci gaban bai kai yadda mu muke so ba. Domin idan aka kwatanta shi wa kasashen da suka samu yanci tare da mu Najeriya, kusan za mu ce sun dan tsere mana. To amma a yanzu lallai ba shakka wannan shugaba na yanzu ya dauko matakai da yanayi irin yadda kasan za ta ci gaba in ma an ci al'ummar kasan mun haɗa kai.
Wato kana
mun haɗa kai gaba ɗaya mun kuma goyi bayansa, to insha Allah za mu kai matsayin da za mu kai kasashe waɗanda za su ci gaban.
Wato kana nufin akwai sauran aiki a gaba kenan?
A hankali to za mu su yi aiki, yawwa su yi aiki irin yadda na bayan su kai, kuma su zarta na bayan domin sun ga yadda aka fito, kuma sun ga inda za mu. Yanzu ci gaban ya yi kyau, gaskiya mu ci gaba. Wa kai al'ummar kasa mu ci gaba da goyon bayan wannan gwamnatin da addu'a da kuma mu ma kanmu mu gyara halayenmu. To kuma muka sa abubuwan ya tabarbare. Ina fata Allah zai haɗa kan Najeriya kuma da ci gaban Najeriya da kuma samar da yanayi mai kyau da haɗin kai. Na gode muryar Amurka. Allah ya saka muku da alheri.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu rantaya Abuja. Wane ne daga Abuja?
Ni Arsi Kamalu mai sarki mai neman na aure da Tiyanya Abuja.
Alan Kamalu, menene gudunmawanka?
Gudunmawa ta ta bangaren ko ina an samu ci gaba, saboda kamar daga nan Abuja zuwa Kaduna idan aka buga kamar irin mutum direba ya lodi sai ka ga cewa zai tsara farayi sun tare. Amma duk hidimar sallan nan da aka yi ba wani direban da na ji ya ce farayi sun tare, ya ga an samu ci gaba daga nan Abuja.
To an samu ci gaba bangaren wannan, to ina bangaren demokradiya me kake gani? An samu ci gaba bangaren nan ko a?
An samu ci gaba din tun da gashi kowane zai fito ya bayyana na ra'ayi kan shi da yake so.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Yanzu bari mu je Bauchi. Wane ne daga Bauchi?
Eh, kuna magana da Alhassan Shehu daga karamar hukumar jiya da jihar Bauchi Najeriya.
Alhassan Shehu, menene gudunmawarka ga wannan shiri na yau? To ina jin da mun rasa Alhassan Shehu. To sai dai ka ƙara kokarin gwada mu gani. To kada a manta dai ana tare da sashen Hausa na murya Amerika kuma muna daukan laikin wayoyin mu a bude suke yanzu za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kada a manta cewar ana wannan shine shekaru 55 kenan da suka gabata Najeriya ta samu yancin kai daga turawan mulkin mallaka to ina ji mun samu kira daga Kwantagora wane ne daga Kwantagora
sunana Muhammadu Tukur
Muhammadu Tukur menene ra'ayinka
a gaskiya ra'ayina yanzu an samu ci gaba sosai ba irin da ba kuma wannan shugaban kasar da muka samu
to wani irin ci gaba kai aka samu kenan
eh to in ka diba kuma ta fannin yanayin abubuwa na da da ne yanzu ba dai bane ko wani shi an samu sauyi sosai
wato to madalla mun gode kwarai da gaske To kada a shagalar dai ana tare da sashen Hausa na murya Amerika kuma layukan mu a bude suke domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kasancewar dai a yau ne ake bikin cika shekaru 55 to mun sami kira wane ne akan layi
Yusuf Abdullahi ne daga Yanburu
Yusuf Abdullahi daga Yanburu Malam menene gudunmuwarka ko kuma menene ra'ayinka
Eh wala gudunmuwata shine naga an samu ci gaba daga farkon abin nan da ba ma samun ci gaba kamar yanda
to wani irin ci gaba kake magana kenan wani irin ci gaba aka samu
kamar na tsaro haka ko kuma abubuwa kariyar mun dan samu haka
to ma jama'a mun gode kwarai da gaske bari mu je gaba a tsari wane ne akan layi
Badamasi Ibrahim ne Baladi.
Badamasi Ibrahim to malam menene ra'ayinka?
Ra'ayina a Najeriya an samu ci gaba shekara 55.
To kamar wani irin ci gaba aka samu malam?
Ci gaba musamman wannan gwamnati ta zo ta General Muhammadu Buhari.
Wato kana nufin saboda wannan gwamnatin da ta haushi sai aka samu ci gaban ko kuma an samu ci gaban daga baya inda ba shi kaɗai bane ba mulkin farar hula a Najeriya ba malam
eh duk dai ba mu ga ci gaban ba yanzu gaskiya sai wannan mulkin na Buhari
me yasa ba gan shi a lokacin Goodluck da lokacin Yar'Adua da lokacin Obasanjo ba duk sun yi mulkin fararen hula
da kira baya kwana cikin gidan ka sai dai kwana daji
Malam kana tare da mu?
Eh ina tare da ku.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Bar mu je Plateau. Wanne ne a Plateau? Na Plateau. Kana tare da mu? To ina ji dai mun rasa na Plateau. To kada a gajiya dai. A ci gaba da gwada mu. Domin a kira a bayyana ra'ayi. To yanzu mun samu kira daga Maiduguri. Wane ne aka layi daga Maiduguri?
Abubakar Majada ne daga Maiduguri.
Malam Abubakar, menene ra'ayinka a yau? Malam Abubakar kana tare da mu? To ina jin dai mun rasa Malam Abubakar. To ga bar mu koma bar mu je tsallaka zuwa Niger. Wane ne daga Niger? Malam Rabilu me zaka ce game da wannan batu da muke magana akai a yau?
Gaskiya Nigeria an ci gaba kwarai. Yana ake ji gaskiya.
Wato daga Nigeria zaka iya ganin ci
gaba.
Haka zaka iya ganin ci gaban da aka samu a Nigeria shekarun baya zuwa yanzu?
A gama ma da zama lafiya ga kuma ga alamar kwanciyar hankali. Da ku ana kasakashe.
To a hanyar zan ka duba akwai kashe-kashe da ake na 'yan bindiga 'yan Boko Haram. Shin shi
wannan ba ta zuwa zuwa ai. Me yin ne yakin addini ya mu to wannan huda mai kariya ne an Allah.
To madalla mun gode kwarai da gaske. To daga nan muka to madalla mun gode malam. To yanzu kuma muka kawo karshen daga wayoyinku sai dai kuma a gwada mu gobe domin a kira a ƙara bayyana ai. Mun gode kwarai da gaske.
yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu haka gwamnatin Amurka ta ƙara faɗaɗa wurare da za ta ba da lada ga dukkan wanda ya agaza da bayanai da zai kai ga kama ɗan ta'addan nan na yankin ƙasashen da ke yankin Sahel ko kuma ƙasashen Afirka ta Arewa, wato Mokhtar Belmokhtar. Domin ko Mokhtar Belmokhtar, wanda yana cikin waɗanda suka kafa rundunar Khalid Abu al-Abbas, wanda aka fi sani da Battalion ɗin shan jini, su ne suka kai hari a cikin watan Janairun wannan shekarar. Suka kai mummunan harin ƙunar baƙin wake a wuraren da aka girke iskar gas na Al-Aminas da ke ƙasar Algeria. Aƙalla mutane 37 ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin da suka kai, ciki ko har da Amurkawa guda huɗu. Shi dai wannan jagoran 'yan ta'addan ya taɓa kasancewa cikin sojojin Algeria, kuma daga bisani ya zama babban kwamandan 'yan ƙungiyar Al-Qa'ida, wanda yana da hannu dumu-dumu cikin hare-haren da aka kai ko dai na kama mutane a yi garkuwa da su ko kuma a yi masu kisan gilla, wanda kuma sau tari sai ka taras mutane ne da suka fito daga ƙasashen yammacin Turai. A watan Yunin shekarar 2004, sai da wata kotu a ƙasar Algeria ta yanke masa hukuncin kisa a bayan idansa sakamakon samar da ƙungiyar 'yan ta'adda da laifin fashi da makami da kuma amfani da makamai ba bisa ƙa'ida ba. Haka kuma ma'aikatar ajiyar kuɗi ta ƙasar Amurka ta sa masa takunkumi da ita da Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ne ɗan talikin Belmokhtar, an haife shi ne a cikin watan Yuni na shekarar 1972 a garin Gadiyan na ƙasar Algeria. Mutum ne da ke da baƙin gashi wuluk, haka kuma yana gani da ido guda. Ƙungiyar Reward for Justice dai ta sa ladan da ya kai dalar Amurka har miliyan 5 ga duk wanda zai ba da bayanai inda za a kamo wannan ɗan talikin. Amurka ta ce ta yi alƙawarin dukkan wanda ya ba da sahihin bayanan da za su sa a gane inda yake, to za a saka sirrin wanda ya ba da wannan bayanai, kuma za a cake masa kuɗinsa kamar yadda aka yi masa alƙawari. Amurka ta ce a cikin abin da za a yi wa wanda ya ba da wannan bayanai shi ne sake masa matsugunni da shi da iyalinsa. Don haka duk wanda ke da bayanin wannan mutumi, to ya tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka da ke kusa da shi, ko kuma ya ba da bayanan zuwa ga www.rewardforjustice.net ko kuma adireshin email na rfj@state.gov. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma za mu koma ga Gires ta ba mu labarai, amma wannan karin a taƙaice.
Filo Madugun da ya jagoranci juyin mulkin watan jiya a Burkina Faso da bai nasara ba ya yi saranda ga gwamnatin riƙon ƙuri'ar ƙasar. Janar Girbat ya miƙa kansa ne ga hukumomi yau Alhamis bayan tattaunawa da jami'ai a Ouagadougou babban birnin ƙasar. Sashen Faransanci na muryar Amurka ya rawaito cewa an ba shi tabbacin cewa ba za a kashe shi ba, za a kuma yi mashi da sauran abokan juyin mulkin nasu shari'ar adalci. Wani ɗan bindiga ya kashe akalla mutane 10 ya kuma jakata waɗansu 20 a wata ƙaramar jami'ar da ke Oregon, bisa ga rahotannin farko da rundunar 'yan sanda ta fitar. An kai hari ne yau Alhamis a wata cibiyar nazarin kimiyya ta kwalejin Roseburg, Oregon. 'Yan sanda sun ce sun yi wa wani mutum da ake kyautar zaton shi ne maharin ƙofar rago. Babu tabbacin ko maharan suna da yawa. An kuma killace wurin da aka shawarci jama'a su nisanci kwalejin, wadda take tazarar kilomita 250 daga Oregon babban birnin jihar Portland.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.